Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2549-60 sai kuma kilo hazibo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau, Laraba 5 ga watan Yuli shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kila kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taron gaggawa a yau Laraba a Asirce akan gwajin makamai da kuriyar ta arewa ta kaddamar na baya-bayan nan. Sannan Katar kuma ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas. Wasu gungun matasa kuma a ƙasar Gambia sun yi fushi akan hana su takardun izinin shiga Amurka.
Kanin labaran kenan. An yi jana'izar tsohon jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Alhaji Mai Tamasile jiya a birnin Kano.
Jiya Litinin da Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa, ba za a sake yin irin wannan yanayin na mutanen da yadda siyasa take da zamantakewar mutane.
Muna kuma da rahotanni kan har-haren da ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram ke zafafa kaiwa a kasashen Nijar da Kamaru. Sahaba Imam Aliyu ya shigo da shirin demokradiya, shirin da ke haska fitila kan cigaba ko kuma akasin haka da ake samu a harkokin siyasar kasashe masu tasowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a. Kila kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taron gaggawa a yau Laraba a Asirce akan gwajin makami mai linzami da kuriyar ta arewa ta kaddamar a baya-bayan nan. Amurka ce ita ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar. Masu fashin baki akan harkokin sojin Amurka sun yi zaton kuriyar ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa Alaska. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa Pyongyang takunkumai da dama, to amma kila ba su shawo kan Koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na makaman nukuliya ba. Wannan gwaji na baya-bayan nan ya tada hankalin babban kawar Koriya ta arewa China, wacce a hali yanzu Majalisar Tsaronta take gudanar da tattaunawa a fadar shugaban ƙasa. Da alaman dai China ba ta cimma nasara ba wurin baiwa Koriya ta arewa shawara ta daina gudanar da gwaje-gwajen.
Kata ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas, mataki da ake ganin ta ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin Gulf. Hukumar samar da man fetur ta gwamnatin Kata ta faɗa a jiya Talata cewa za ta inganta samar da iskar gas da amfani cikin gida da kashi 30 cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa. Za a gudanar da ƙari ne a yankin arewacin ƙasar, inda ake da tarin iskar gas fiye da ko'ina a duniya, wanda Qatar da Iran suke ginawa. Wannan sanarwar ta jiya Talata akan makamashi. Qatar ta bayar ne a yayin da wa'adin da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa da Masar suka gindaya mata game da jerin buƙatu da keɓe. Matakin da ya kai ga manyan ƙasashen guda uku suka yanke hulɗar diflomasiyya da ta kasuwanci da Qatar wata guda da ya shige.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu gungun ɗalibai matasa a ƙasar Gambia sun yi fushi tare da nuna matuƙar damuwa akan hana su takardar izinin shiga Amurka don halartar babban gasar mutum-mutumi na zamani wadda ake cewa robot a Turanci, wadda za a yi ta duniya, za a gudanar a nan Washington DC a wannan wata. Wannan lamari ya faru ne kwanaki 'yan kaɗan bayan ofishin jakadancin Amurka a Kabul ya hana wata ƙungiyar 'yan matan Afghanistan takardar visar shiga Amurka. Ba a yi musu bayanin dalilan da ya sa aka hana su visar ba. Wannan abin takaici ne, ganin mu ƙasashe biyu kaɗai ne ba za mu samu damar shiga wannan gasar ba, inji wata ɗaliba a Gambia mai suna Fatumata Sise. A maimakon halartar gasar, matasan kasashen biyu za su shige gasar ne ta hanyar sadarwa ta bidiyo ta Skype. Matasan ba su ji daɗin shiga wannan gasar ta hoton bidiyo ba, sun yi tsawon watanni suna shiri da kuma zumuɗin ganin sun yi ziyara a nan Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kare matsayinta game da haramtawa ƙasashe masu yawan musulmi guda shida bulaguro zuwa nan Amurka, kuma da takunkumi wanda ya hana wa wasu kakanni da dangi ziyarar iyalansu a nan da suke zaune a nan Amurka. A bayani da ta yi a kotu a ranar Litini, Amurka ta ce ta dakatar da ƙasashe, wato dakatarwa da ta yi wa ƙasashe kamar Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen ya dace da daddadun ka'idojin dokokin shige da fice na Amurka. Gwamnatin Amurka tana mayar da martani ne akan karar da jihar Hawaii ta shigar na kalubalantar dokokin gwamnatin ƙasar, wacce ta gindaya na shirin aiwatar da haramcin balaguro da aka kaddamar a makon jiya.
A yayin da 'yan sanda suka ƙara ƙaimi a wurin sintiri, masu zanga-zanga kuma suka kafa sansani a birnin Hamburg a Jamus, babu wanda yake zaton ko kuma sa ran ƙarshen mako mai sauƙi a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai haɗu da sauran takwarorin aikinsa na taron manyan ƙasashen duniya 20 masu ƙarfin arzikin masana'antu. Shugaba Trump da shugabar Jamus Angela Merkel suna da saɓani a kan batun canjin yanayi da cinikayya, amma za su iya samun daidaituwa da juna a kan yaƙi da ta'addanci da nuna adawa da gwajin makamai da Koriya ta Arewa take yi da kuma ƙarafen da China ke zubarwa. Angela Merkel ta yi alƙawalin yin aikin samun daidaituwa ko kuma yi da wajewa a kan batutuwa da dama, amma dai bata hangen wata alamar canji a hulɗarta da gwamnatin Amurka.
Afghanistan ta ce za ta fara tare hidimomin yanar gizo da rufe dandali da ƙungiyoyin ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi ke amfani da su a ƙarshen wannan mako, ƙarƙashin ka'idojin dokar yaƙi da laifukan yanar gizo, wato da gwamnati ta rattaba hannu a watan jiya. Ma'aikatar sadarwa da fasahar watsa labarai ta ce tana tattara bayanai na dandali masu nasaba da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da magoya bayansu, bisa bayanai daga hukumar leken asirin ƙasar da ma'aikatar watsa labarai da al'adu. Kakakin ma'aikatar Najib Nagyal ya ce rufe dandalin na yanar gizon zai fara ne a ranar Asabar mai zuwa, kamar yadda hukumar yaƙi da ta'annati ta duniyar gizo ta Afghanistan da dokar laifukar duniyar gizo suka tanada.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mabuɗe taskar hotunan nama ƙasar Kamaru, inda 'yan ƙunar baƙin wake da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai harin ƙunar baƙin wake a jihar Arewa mai nisa, suka kashe mutane hudu, waɗansu goma sha kuma suka jikata. Wakilin Garba Awal na ɗauke da cigaban rahoton.
Jim kaɗan da kai harin sai ka gano wani wanda yake nema ya kwance na saubawa man a wani bariki na sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru dab da kan iyakar ƙasar Najeriya, amma bai samu nasara ba. Mai bawa kakakin ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru shawara ta ɓangaren yaƙi da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa, Mr. Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin naɗi.
Na mai ba da shawara na ministan hukumar tsaro na sadarwa da yake a wannan ƙaurewa, mu ɗauki tsauran matakai kasan mun zauna mun taro da ainihin ministan tsaro Joseph Biti Asomo, wanda ya ja mana kunna kuma ya ainihin gaya mana cewa ya kamata mu ainihin sa ido game da al'amura da ke faruwa, da yake kakamanta cewa yau kwana uku kenan muka kama wasu daga cikin 'yan gudun hijira na Boko Haram suka fito daga ƙasar Najeriya. Shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane, saboda mun lura cewa wato ƙungiyar Boko Haram suna ainihin sake shiga a kowane lokaci, yanzu kuma suna shiga mu ne ta talakawa wadda suke taimaka musu na ainihin afkawa mazaunan ƙasar Kamaru. Shi yasa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida-gida, mu shiga gida-gida ne kuma mu ainihin gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan ƙungiyar Boko Haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a Arewa mai nisa, musamman da shashin ainihin garin Hamuka.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
My dawa ba dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san karshe ba.
Dangane da hare-haren kungiyar Boko Haram din har wa yau, hukumomi a makwabciya jamhuriyar Nijar sun bayyana daukar matakan shawo kan kungiyar yayin da suke kara daukar matakan tallafa waɗanda hare-haren ya shafa. Gwamnati ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da kakakin ta Asmanu Malam Isa ya karanta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana daga Benin Yame.
Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet 2017, un groupe de terroristes Boko Haram composé de
Atiken daran Lahadi biu zuwa litinin uku ga watan Yuli da muke ciki, dan Boko Haram sun abkama mutanen garin Ingalewa waɗanda ba su san hawa ba, ba su san sabka ba, abinda ya haddasa mutuwar mutane tara tare da shakatar mutum daya. Haka sun yi awan gaba da kananan ƴan mata 26 da samari 10 ai ya ci gaba da cewa askarawan Niger suna can, suna neman waɗanda aka yi awan gaba da su, kuma gwamnati ba za ta yi ƙasa a guyuwa ba face sai ta tabbatar da samun nasara. Kakakin gwamnatin ta jamhuriyar Niger ya ci gaba da cewa wannan harin fa ya zo ne bayan wanda su ƴan Boko Haram din suka kai a garin Kablewa sati guda da ya gabata, wanda ya haddasa mutuwar ƴan kunar bakin wake guda biyu a sansanin ƴan gudun hijira, tare da kashe mutane guda biyu da jima mutum 11, waɗanda hudu daga cikin su na cikin matsanancin hali. Ya ci gaba da cewa waɗannan har-haren na Sare Kanoce wa al'umma da ba ta da wani makami a hannunta da ƴan Boko Haram din ke kai, ya tabbatar da cewa lagon su ya riga ya karye halin yanzu. Kamin ya isar da sakon shugaban ƙasa da na shugaban gwamnati da dukkan membobin gwamnatin ƙasar na ta'aziyya ga yallai da al'ummomin da aka kashe musu ƴan uwa, haka ma tare da yiwa waɗanda suka ji ciwo fatan samun lafiya. Daga ƙarshe ya ce gwamnatin ƙasar tana neman al'ummomi su kasance a cikin tsanaki, kuma kar su shiga dukkan wani rudani, tare da bada haɗin kai ga jami'an tsaro a cikin wannan yaƙi da Boko Haram. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida na birnin Kwanni, bari mu rufe taskar hotonin namu a birnin Kano, inda aka yi jana'izar tsohon jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Alhaji Maitama Sule. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana.
Kabarbarin dubun dubatar musulmi kenan da suka halarci sallar jana'izar wadda ta gudana karkashin jagorancin limamin Kano Professor Muhammad Sani Zahraddin, ba ga dimbin al'ummar Kanawa daga sassan birni da kewayen Kano da suka yi dandazo a yankin da aka yi sallar. Ɗaruruwan mutane daga ciki da wajen Najeriya ne suka halarci wurin. Tilasta sanya aka yi sallar, gawar marigayin na cikin mota saboda dandazon jama'a ya hana a fito da ita waje, duk wanda fadin filin kofar kudu. An iso da gawar wurin bayan da aka yi masa wanka a gidansa da ke Dawaki Road a unguwar Nasarawa GRA a nan Kano. Shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Malam Abba Kyari ne ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya zuwa nan Kano domin halartar jana'izar ta dan masanin Kano, yayin da shugaban majalisar dattawa Sanata Bukola Saraki ya jagoranci sanatoci da sauran 'yan majalisa. An dai binne marigayin ne a makabartar da ke kofar Mazugal a cikin birnin Kano. Alhaji Sala Aliyu Hadeja da ke cikin jerin ɗaliban marigayi mai tamasile da suka halarci jana'izar ya ce an sami giɓi mai wuyar cikewa.
Wallahi ba zai yiwu a samu mutum ɗaya wanda yake kamar sa ba, saboda inda ya ratso ya taho har ya zuwa jiya Litinin, da Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa, ba za a sake yin irin wannan yanayin na mutanen da yadda siyasa take, da zamantakewar mutane. In wani ƙarni ya tafi ya tafi kenan, ba za a sake samun irinsa ba, sai dai kwatankwaci mai kama da shi. Saboda ka samun wani wanda zai zama kamar mai tamasile ba zai yiwu, sai dai a kamanta dai, amma dai ba a ce kamar sa ba. Na fara sanin sai yau shekara 62 yana koyar da mu Alamfa College. To, har Allah cikin rahamarsa, kuma Allah ya sa zan shiga aikin jarida. Yana Kaduna ne, yana America ne, yana BBC ne, da inda nake har ya zuwa jiya Litinin.
shi kuwa Alhaji Sa'idu Dattijo Adhama wanda ke bibiyar al'amuran dan masanin Kano a matsayin gwaninsa abin koyi yace Najeriya musamman Najeriya ta Arewa ta yi rashin jagora
ya dura mana ilimi Allah ya ji kansa da ranar Sokoto ai ni har gargadi yayi mun ni da shi yace ku zallike gaskiya da amana kun rike gaskiya da amana kun yi karin mugu kun bar gaskiya da amana Allah shi sauƙaƙe za ku gaba daidai ba wannan kalmar mai sadaran Sokoto ce saboda haka in muka rike maganar sadaran Sokoto muka rike maganar dan masanin Kano muka rike maganar su malami ne Kano muka yi aiki da ita ba mu da matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mana abubuwa sauka daga kansu ne shine matsala ba mutuwar wanda suka kawo mana abun ba amma in zamu yi aiki da wanda suka abin da suka kawo mana na gaskiya ai ba mu da matsala
dimban sarakunan gargajiya daga sassan Najeriya da gwamnoni kimanin guda goma da ministocin gwamnatin tarayya da jami'an diplomasiya na kasashen ƙetare da kuma gwamnonin maradi da zindar a jamhuriyar Niger na daga cikin waɗanda suka halarci sallar jana'izar ta dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
kazo mutun nan kalasa shi kai kila ba amsa
kila ba sai mutu ba da haka
ka ko ma kila ba kala ba kila ba
sai mutu ba da haka
haka yake to Allah jikan marigayi har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1:17 na asuba
ai bai dace haka ba da uban inuwa da uban magaji tare sun ka tashi ba a ganin Allah ya ji kansa mara fadan baba ba a ga mahaifin inuwa ba ai gida guda suke sarotar da ba ta gado ta ba ai sarotar alhurma ta da sarkin musulmi kai
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin yadda batun sarauta ke nema ya haifar da tsatsaguwa a jihar Sokoto. Sai kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin me sake fasalin Najeriya yake nufi ne abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Baya ga batun ƴan awarin Biafra wani batu da ake yawan muhawara akai yanzu a Najeriya shine ta kiraye-kirayen garan bawul ga tsarin gwamnatin kasar Ga shimfidar da Nasiru Adamu Lika ya hada mana
The federal government is too big, too powerful relative to the federating states.
Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka katanta da jihohin da suka yi gamayyar hada kasar. Da aka kira ga ai garan bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin kasa ne. Inji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da dan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai taken dukkan mu ma ƴan Biafra dai. Atiku na ganin ya dace a bar jihohi su mallaki iko na tsara tattalin arzikin su da daukar matakai bisa bukatun su. Da hakan kuma zai ba wa ma kananan hukumomi ikon cin gashi kai masu wannan kira na nufi a bawa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunan su da kyale gwamnatin tsakiya da tsara manufofin tsaron kasa da lamuran diplomasiya tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Babangida ya mara baya musamman ma ga batun rage wa tarayya karfin iko
na bar office shekara 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan committee su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maida wa states
in ka dibe rajin kafa kasar Biafra manyan kabilar Ibo da kuma na kudu maso kudu sun fifita ta mallakar dukiyar ta yankin su daukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tantin mazar koilar man fetur yankin yarbawa dai bai taba boye bukatar sa ta federalia ta gaskiya ba true federalism inda jihohi za su ke raba iko da tarayya nun lawyer nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garan bawul din nan ba su ma damu da abinda ma'aikata ko talaka za su samu ba hanya ce da yan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a da zarar wannan batu ya taso da tawon arewa irin su Justice Mamman Nasir na tuno arzikin dalar gyada ne
daga arewan ma aka tara kudin gyada da auduga da koko da kwakwa aka ta aka tono ma saboda haka mu ɗan uwan mu ne ba mu gaba da kowa sai mun da ya nema dan kan dalilin da suke hada da gwamnati kila wanne yayi zalunci to bai so a tada magana
bincike ne ya gano mai magoya ban shugaba Buhari yana daukar masu kiran garan bawul din masu son rikita kasar ce dan kawo ƙarshen yaki da barayin biro
na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano me sake fasalin Najeriya da ake ta kiraye-kiraye akai yake nufi ne
yake sukan faɗi wani abin yau da ya fi canza dan haka ya sanya barka da sai dai kai sai hataken mu suke nufi bari mu ɗauki abin yau ya yi idan yankin Yarbawa suka ce a sake fasalin Najeriya sai suke yi a ce wato a bar Yarbawa su ci gashin kansu sannan kuma abin da ita na gwamnatin tarayya su ci gaba da riƙewa
kamar me
kamar misali Yarbawa sun fi kowa yawa a gwamnatin tarayya ma'aikatan gwamnatin tarayya sai suke su riƙe wannan yawa sannan kuma a ɗauki ƙarfin iko a bayyana ɓangaren Yarbawa sannan in aka tashi raba arzikin kuɗi a fi ba su kuɗi in ka ɗauki ɓangaren ɗan Niger Delta sai suke an suka ce a canza fasalin Najeriya sai suke a bar musu arzikin rijiyoyin man fetur in wani kuɗin man fetur a bar musu amma kuma a bar Najeriya a ƙasa ɗaya a ce ƙasa ɗaya ce duk inda suka je sun bazaki ba ne dan haka su ɗauko kuɗin man fetur ɗin su su zo arewa su sayi dukkan kadarar da suke buƙata a daina cewa in mutum ya daɗe a guri ba ɗaya ne to idan ka ɗauki ɓangaren inyamurai abin da suke nufi in suka ce a sake fasalin Najeriya a daidaita su da sauran mutane a kowane mataki na demokaradiyya kaga kenan ma'ana jihohi biyar ɗin da suka da sun musu kaɗan yadda ko arewa maso yamma suke da bakwai kuma a ba su bakwai sannan yadda aka ninka su yawan mutane don haka aka ninka su na tulki a majalisar ƙasa da suna so a fasa wannan a ba su daidai sun kuma yan arewa da waɗansu in suka ce haka a sake fasali watakila suna nufin tun da Yarbawa sun riƙe aikin gwamnati Inyamurai sun riƙe tattalin arziki su kuma a ban musu siyasa kullum idan su ne shugabanni a cikin su za a dinga fidda shugabanni kuma sauran ba za su yarda ba
kamar waɗanda ba sa cikin gwamnati kamar misali tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kamar shin tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida wace riba za su samu na wannan shawarar cewa a sake fasalin gwamnatin Najeriya
a shi kamar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku ai har yanzu yana son zama shugaban ƙasa saboda haka yana so a zo a yi wannan mutum don ya daɗa tabbatar da cewar arewa ya kamata a bar shugabanci don shi idan shugaban ƙasa shi kuma tsohon shugaban ƙasa Babangida da zai rasa alaƙa da wato maganar tattalin arziki ba da kuma shi ma siyasa yaransa da yake so su shiga siyasa a tsara musu hanyar da su ne za su dafa mukamin iko da sun shiga da shi da yanzu abin da suke nufi kenan
menene federaliya
yawwa abin da ake nufi da federaliya ta tsanta shi ne a raba matakan iko na gwamnati ta yadda za ka ce da ikon gwamnatin tarayya da ikon gwamnatin jihohi da kuma inda za ki wato gamayya yanda shi ake shi wannan tsarin mulki ya fani da yanzu amma sai ga mana wato su waɗanda suka tsara mulki sai ga mana sun bai wa gwamnatin tarayya ƙarfin iko mai yawa alal misali akwai wani abu da ake cewa makale shi ne fitoji a tsarin mulki bayan an gama tsarin mulkin aka zo aka yi wani ƙarin bayani kamar canji to an ce akwai abubuwa da gwamnatin tarayya ne kaɗai take da ikon yin su ya ka lissafa abubuwa har 68 to wannan yana nufin in aka je raba kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya yana fin yawa to wannan yana kawo waɗanda suke jihohi gwamnatocin da waje sai su je sun kuɗin da ike zuwa musu yayi kaɗan a rage musu. To waɗanda suke magana ta hankali daga cikin masu cewa a canja tsari da ya yake suke a rage ƙarfin iko daga gwamnatin tarayya a dawo da ke zuwa. Kuma inda za su yadda su haka a tsaya iya nan babu laifi idan yanzu misali ka ɗauko duk titunan da ƙasar ka ce duk ya kowace jiha titin da yake ƙasar ta karfe kuɗin da gwamnatin tarayya take riƙe na yin titi da gyara ta bayan jihohi akwai hankali a ciki. Idan ka ce ba da hutun nan yana cikin wannan cikin da kake cikin gyara 66 abubuwa ne tsanta da kuma na 7 da na 8 sai aka yi aka buɗe ya kofa wanda kullun gwamnatin tarayya za ta iya ƙara wa kanta kare duk in aka rage wannan babu laifi. Ko kuma ka ce awo na eksikeli da kwanan awo ikon gwamnatin tarayya ne to duk irin waɗannan in ka dawo da su zo yi ko ka ce ɗan sanda dole gwamnatin tarayya ne har ka wata jiha ce ɗan sanda duk wannan in ka dawo da su sai ka rage kuɗin da gwamnatin tarayya take da shi jihohi su samu watakila sai ka ɗan sami abin nan. Amma malam Sahabu abin da yake akwai lokaci a jamhuriya ta farko sun waɗannan abubuwan hakan suke da kowace shiya shiyar arewa shiyar yamma shiyar gabas kowace tana da tsarin mulkinta tana da majalisarta ta dokoki da ta gwamnati tana da development plan ɗinta tana da ƴan sandanta tana da abinnan ɗinta tana da kotunanta kana da komai naka amma suka ji zama lafiya sun yi takardar da suke rike da yanzu sosai shi ya sa sojoji suka dawo da mu wannan federaliya amma sai iti yi ta yanda su kamata amma a haka a inda take nan da ya fi tsaya su duma tsarin mulki kana ta hanyu a hakan wallahi za a ci gaba amma ba sa bi. Ina tabbatar maka da yawan su zama kakarin tsarin mulki.
Masu sauraro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Nasiru Adamu Elhikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abba wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Ina kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taron gaggawa a yau Laraba a asirce akan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta kaddama a baya-bayan nan. Amurka ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar. Masu fashin baki akan harkokin sojin Amurka sun yi zaton Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa Alaska. Qatar ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas mataki da ake ganin tana ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin Gulf. Hukumar samar da man fetur gwamnatin Qatar ta faɗa a jiya Talata cewa za ta inganta samar da iskar gas na amfanin cikin gida da kashi 30 cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa. Wasu gungun ɗalibai matasa a ƙasar Gambia sun yi fushi tare da nuna matuƙar damuwarsu akan hana su takardar izini na shiga Amurka da aka yi.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku maimaicin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.